Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan asabiya da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare nake da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Alhamis 10 ga watan Agusta na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Sarfilu, sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Niger sun kafa wata sabuwar gwamnati a daidai lokacin da kungiyar ECOWAS ke taron gaggawa a Najeriya kan batun na Niger. Rasha ta ce ta kakkaɓe wasu jirage marasa matuƙa na Ukraine guda 11 da suka doshi Crimea da kuma 2 da suka doshi birnin Moscow. Sannan shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da manyan mukarrabansa sojoji sun gana don tattaunawa kan wasu muhimman shirye-shirye da suka jibanci tsaro.
Kanan labaran duniya kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa shugaban kungiyar ECOWAS na gudanar taro a babban birnin Najeriya Abuja bayan dawowar tawagar da shugaban ya tura don warware rikicin Niger.
Wannan tawaga ta je kasar Niger jiya da yammaci kuma ta gana da wakilan shugabannin sojoji da suke rike da mulki yanzu a Niger.
Haka kuma kamar yadda aka ji a kanin labarai, sojojin da suka yi jiyun mulki a Niger sun sanar da sunayen sabbin ministocin sabuwar gwamnatin da suka kafa.
Abin da yasa suka yi wannan abin ba ne mu bamu san menene gaggawar su ba. Tunda ya kamata a ce sun ce ma SJ in duka minister su ci gaba da aiki ka tsaye da aikin gwamnati su dauki lokaci su yi lissafi su jiba su bincika su bambanta danduma da kabewa sannan a sa.
Daga nan za mu kawo muku shirin lafiya, uwar jiki da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya tukunna.
To assalamu alaikum masu sauraro da fatan abun lafiya ga labaran. Sojojin da suka yi juyin mulki a Niger sun kafa sabuwar gwamnati a daidai lokacin da kungiyar ECOWAS ke taron gaggawa a Najeriya mai makwabtaka da Niger din bisa ga dokar soji da aka karanta a tashar talabijin ta kasar. Sojojin da suka yi juyin mulkin sun nada ministoci 21, an nada 3 daga cikin jagororin juyin mulkin a matsayin ministocin ma'aikatar tsaro na harkokin cikin gida da kuma harkokin wasanni. Ba a yi wani ƙarin bayani kan mataki na gaba a sanarwar ba. Kafa sabuwar gwamnatin shine na baya-bayan nan a matakan da sojojin ke ɗaukawa na bijirema shugabannin ECOWAS, kuma hakan ya biyo bayan yin watsi da wa'adin maido da shugaba Muhammad Bazoum wanda ya cika tun ranar Lahadi. Shugabannin na ECOWAS sun yi ta isowa Abuja babban birnin Najeriya yau din nan Alhamis don tattaunawa kan rikicin na Niger da kuma cimma matsaya kan mataki na gaba. Kungiyar ta yanki dai ta ce idan ta kama ma tana iya amfani da ƙarfin soji don maido da tsarin demokaradiyya a jamhuriyar ta Niger. Rasha ta ce ta kakkaɓo wasu jirage marasa matuƙa na Ukraine guda 11 da suka doshi Crimea da kuma 2 da suka doshi birnin Moscow. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗi a wani bayani ta kafar Telegram cewa an harbo jirage marasa matuƙa 2 da aka auna kan birnin Moscow da kuma wasu 2 daura da birnin Sevastopol da ke gabar Crimea. A bayanin an kuma ce an yi amfani ne da wata na'urar lataro ne ta yaƙi wajen nakasa jirage 9 marasa matuƙa har suka rikito cikin tekun Bahar Aswad. Jiya Laraba, hukumomin Rasha sun ce rundunar tsaron sararin saman ƙasar ta kakkaɓo jirage 2 marasa matuƙa waɗanda aka auna kan birnin Moscow. Magajin garin Moscow Sergei Sobyanin ya ce an harbo ɗaya daga cikin jirage marasa matuƙan ne a yankin Dabartabo da ke kudu da babban birnin ƙasar, inda nan ne ma ɗaya daga cikin filayen jiragen sama na Moscow mafiya cike da hada-hada a yankin da kuma aka kaɗo ɗayan a daura da babbar hanyar Minsk da ke yammacin birnin. Sobyanin ya ce babu wanda ya ji rauni kuma babu wata barnar da ta auku a wannan al'amarin wanda ma'aikatar tsaron kasar ta kira wani yunkuri na kai harin ta'addanci. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da manyan mukarrabansa sojoji sun gana don tattaunawa kan wasu muhimman shirye-shirye da suka jibanci yaki da gwaje-gwajen wasu sabbin makaman yakin kasar da kuma batun ƙara azaba wajen kirkiro makamai a cewar gidan talabijin na gwamnatin kasar a yau dinnan Alhamis. Waɗannan matakan da aka yi shelar shirin ɗaukawa su ne na baya-bayan nan a jerin matakan da Koriya ta Arewa ke ɗaukawa duk wadda takunkuman da ƙasashen duniya suka ƙaƙaba mata da kuma cicikarta da ake yi don cimma burinta na bunƙasa ɓangaren tsaronta da kuma zama mai tasiri a ƙasa da ƙasa inda ake daɗa samun ɓaraka. Faɗaɗɗen taron na babban kwamitin soji na jam'iyyarsu ya wakana ne jiya Laraba saboda kamar yadda sanarwar ta ce a daɗa ƙarfafa ɓangaren soji don ya shirya ma duk wani yanayi na yaƙi ganin irin abubuwan da suke faruwa masu sarƙaƙiya a siyasance da kuma fannin soji a yankin ruwan Koriya.
To nan bar Juma'a ba Ibrahim zai sake da mana da ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan shugaban Najeriya kuma jagoran kungiyar ECOWAS ya yi kira ga mambobin kungiyar cewar a ƙara dagewa ga hanyoyin diplomasiya a warware rigimar da ke gudana da sojojin da suka hanbar da shugaba Muhammad Bazoum. Daga Abuja ga rahoton wakilin Umar Faruk Musa.
Wannan tawaga ta je kasar Nijar jiya da yammaci kuma ta gana da wakilan su shugabannin sojoji da suke rike da mulki yanzu a Nijar inda aka tattauna na wajen tsawon awa biyar kuma daga bisani su wannan tawaga ta dawo Najeriya inda suka zo suka ba ma shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu rahoton wannan ganawa ta su. Ka san wannan tattaunawa ce da yanzu aka buɗe ta dan haka babu ne da za a shiga yaɗa cewa ga abin da aka tsaya ko kuma ga abin da aka warware.
Amma rashin ganin shugaban kasar wanda ya kwaci mulkin da kuma wadda aka hanbarar ba ganin wani irin cikas ne da kamar karkashin wannan zaman bai yi tasirin da ake fata zai ba.
Eto ka san babu yanda zaka yi idan mutumin da yake mai gida ya ce ka tsaya zaure ba za ka shiga ciki ba ko kuma ya ce ka shiga ciki tunda su yanzu su suke da iko amma dai abin jin daɗin shi ne an buɗe kofar tattaunawa don wanda kuma insha Allah nasu za a ci gaba da amfani da ita wanda dama ba burin kowa ba ne ba a yi zubar da jinin wani ko kuma a yi tashin hankali.
A dalilin lokacin da ake wannan sasantawar ko kokarin a kawo maslaha sai gashi shugabannin sojin kasar sun janye jakadansu daga Najeriya da Amurka da Faransa da Togo da waɗansu ƙasashe dai wannan kamar bamu na dama akan kudurinsu na ci gaba da mulki ko?
A to bari iya faɗarar cewa ko ga wani abu ba amma dai haka abinda suka yi din tabbas ba abu ne da yake nuna ƙwarin gwiwa ko kuma abin da ya dace a yayin da ake neman kokarin neman sulhu ba na jin wannan abu zai kawo taimako wajen samun mafita ba tare da tara hankali ba.
To sai dai a daidai lokacin da shugaban kasar Najeriya wanda ke jagorancin kungiyar ECOWAS Bola Ahmed Tinubu ke karɓar rahoton abin da ya faru tsakanin tawagar shi da wakilan sojojin da suka hanbar da gwamnatin Bazoum Muhammad a Nijar, kungiyar ACF wato dattawan Arewa ta Najeriya ta fitar da sanarwa inda Murtala Aliyu ya rataba hannu wato babban sakataren kungiyar cewa lallai su kan ba su goyon bayan a yi amfani da karfin tuwo wurin sauke gwamnati ta soji sau da irin lalurorin da zai haifarwa ga Arewacin Najeriya inda yake cewa.
Magana da lallabin da harkar diplomasiya ina ga ita tasiri kuma ita nake ga ya kamata a yi amfani da shi. Yawanci in aka yi haka din akan samu maslaha kuma ko da an wuce nan to daga baya za a samu mafita wadda take ɗorewa akan dabi'u da bandikan soji.
Kana jin sojoji da ke ɗanɗana mulki da ba sa so su bar shi waɗannan na Nijar ɗin lallaɓawa da diplomasiya da lallashi zai iya sa su sauka su miƙa mulkin nan ga wanda suka kwace daga gare shi kamar yadda ECOWAS ke bukata
mu dai hakan ke gani domin muna duba al'amuran da ke tsakanin mu ne da kasar kamar Niger zaman da aka yi zaman lafiya zaman da aka yi zaman mutuntaka an zama ƴan uwa an yi auratayya ana kasuwanci da sauransu tare a ce yau an zo an ce an shiga wannan rudun da za a shiga maganar soja da sauransu to shi muke duba ya zama fitina a gare mu gaba daya maimakon a ce an lallaba al'amuran yadda ya kamata
babban sakatare na kungiyar ECF kenan Murtala Aliyu a tattaunawa da ne da shi a Abuja ga alamu dai ana ta samun bambance bambance ra'ayoyi dangane da daukan matakin soke sojojin da suka hanbar da gwamnatin Bazoum Mohamed a Niger ko da yake mafi yawan ƴan Najeriya ba su goyi bayan juyin mulkin ba Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Najeriya
to a gaida Umar Faruk Musa to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya
Mr. Filu shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu jiya Laraba kan wani umarni karkashin ikon shugaban kasa na kakawa takunkuma kan saka jari da Amurkawa ke yi a bangaren fasahar sadarwar zamani na kasar China wannan umarni na Biden zai sake tayar da tankiya tsakanin Amurka wadda ta fi kowace kasa karfin tattalin arziki a duniya da China wadda ita ce ta biyu bayan wani dan lokaci da aka samu na tattaunawa da zumar sauraron juna da kuma lalubo inda za a yi wato ra'ayi zai zo daya waɗannan sabon takunkuman za su takaita irin jarin da kamfanonin Amurka ke sakawa a bangaren sadarwar zamani na China irin su fasahar kwamfuta na quantum da fasahar lataroni mai tunani da fasahar semiconductor to amma ga dukkan alamu al'amarin bai shafi dukkan matakai na tattalin arzikin China ba wasu masu saka jari a waɗannan bangarorin sai sun samu izinin gwamnati wasu kuma hana su za a yi kwata-kwata to amma dai har yanzu ba a yi cikakken bayani ba wannan umarni zai shafi sabon matakan saka jari ne kawai kuma zai fara aiki ne baɗi bayan an yi ta tattaunawa a kai a ƙarshe dubban mazauna tsibirin Hawaii na wato na ta kokarin tsirewa daga gidajensu zuwa Maui yayin da wutar daji ke ta bazuwa a fadin wannan tsibiri inda ta kona sassan wannan gari mai dadaddan tarihi na tsawon karnoni da dama da kuma kashe mutane akalla 36 wadda don haka ta zama ɗaya daga cikin bala'o'in wutar daji mafiya kisa a Amurka a shekaru na baya-bayan nan wutar ta shammaci tsibirin inda ta kona motoci a hanyoyi masu cike da hada-hada da jibgin kadarori da har yanzu ke ta hayaki inda nan ne wasu gine-gine na tarihi suka kasance a lahaina wanda aka kafa tun a cikin shekara ta 1700 wanda kuma ke yawan ganin ƴan yawon bude ido tawagogin ƴan kwana-kwana sun yi ta fafatawa da wutar a wurare da dama a tsibirin jiya Laraba kuma har sai da wutar dajin ta tilasta wasu mutane ciki har da manya da yara rugawa cikin teku
Ibrahim Kalmasi Garba ke ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla a jamhuriyar Niger makonni biyu bayan hanbarar da shugaba Mohamed Bazoum majalisar soja ta CNSP ta bayyana sunayen ministocin sabon gwamnatin riƙon ƙwariyar ƙasar a yayin da shugabannin ƙasashen yammacin Afirka ke taro a yau Alhamis a Abuja don nazarin hanyoyin da za su bullo wa rikicin siyasar ta Niger. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana da wannan karin bayanin.
Sabuwar gwamnatin ta riƙon ƙwarya wacce Prime Minister bugo da ƙari ministan kudin ƙasa Ali Mohamed Lamine Zain zai jagoranta na da mambobi 21 da suka hada da fararen kula galibi bakin fuskoki da mata hudu da wasu daga cikin hafsoshin sojan da suka yi juyin mulkin na 26 ga watan Yuli. Shugaban kungiyar Voix des Sans Voix Nasir Saidu ya bayyana gamsuwa da tsarin da majalisar CNSP ta yi amfani da shi wajen waɗannan naɗe-naɗe.
Rashin alaƙa da agga mambobin gwamnatin da siyasa shine abun da mutane sun kaji daɗi. Na biyu mutane ne waɗanda mafi yawanci su ma ba a san su ba. Shi kan shi Prime Minister sanin da aka mishi shine ga matsayin shi na kwararre bisa al'amari na kudi. Mutane sun yaba suna jin ita ce gwamnati wadda za ta kama surba ta ceton ƙasa. Gwamnati ta mutum 21 har da prime minister abu ne na yabawa.
Dan rajin kare demokradiya Abdul Alhaji Idina haɗin gwiwar kungiyoyin FSCN wanne shi ma ya ba da yadda aka takaita yawan ministocin gwamnatin ya gano wasu kurakuran da ka iya shafar sabuwar tafiyar da aka sa gaba.
Zaben prime minister an yi wannan aiki da tsanaki. A cikin ministorin ma akwai wasu wanda kamar ba a yi ba aiki da tsanaki aka zabe su. Ka gani an seman technique information professional an rushe minister din. Shi ko wannan minister din yana da umfani, bai kamata ba a ce an rushe shi an maida shi wata ed direction haka a minister din education. Wannan ina tsammanin kuskure ne aka yi tunda wanga lokaci na yau in babu an seman technique babu information professional a duniyar ba ta da kyau mana. Tushen ci gaban kasashe shine an seman technique da information professional, bai kamata a rushe shi ba.
Sabuwar gwamnatin na da mata hudu wato kashi daya daga cikin biyar na yawan mukamai. To amma a cewar jigo a kungiyar MSO Sunday Farmata Taya, girman tangardar da suka hango ta fice batun kasan jinsin mata.
Mu mun yi da son da kakin su sa waɗannan ministocin ya kamata su yi bincike mai zurfi na kirki a dibi wane ne da wane ne wa ya kamata wuri kaza. Saboda in kuka yi la'akari aka diba akwai waɗanda an san su sun zamna cikin harkar wancan gwamnatin san shamar gayi sun yi baram-barama. Yanzu da wannan gwamnatin ta zo aka maida su gehe kuma yau muka tawaye gari muka iske su da shi. Abin da yasa suka yi wannan abun ba ne mu ba mu san menene gaggawan su ba. Tunda ya kamata a ce sun ce ma SJ in duka minister su ci gaba da aiki ka tsaye da aikin gwamnati su dauki lokaci su yi lissafi su diba su bincika su bambanta danduma da kabewa sannan a sa.
Wannan na wakana a yayin da shugabannin kasashen yammacin Afirka mambobin ECOWAS ke gudanar da taro a Abuja na neman mafitar dambarwar siyasar kasar da yanzu haka ke fama da hararar ta'addanci. Na baya-baya shine wanda ya sanadiyar mutuwar jami'an tsaro biyar a jiya Laraba a ƙauyen Burku-burku na jihar Talabiri. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To Allah ya kyauta a gaida Sulemin Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. Yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 11:17 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar amosanin gabobi ko ciwon gabobi wadda a turance ake kira da gouty arthritis. Gouty arthritis ko ciwon gabobi wani nau'i ne na ciwon gaba mai tsanani da ke addabar gabobi. Yakan zo da kumburi a gabar da take ciwon, kuma yakan faru ne yayin da jiki ke fitar da sinadarin uric acid da yawa ko kuma fiye da kima. Yawancin cutar ta fi kama gabar babban yatsar kafa, duk da cewa ta kan kama sauran gabobi na jiki da suka hada da gwiwa. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likita wato Dr. Muslim Bello Katagum na shahararren asibitin Ni'ima da ke Azara a jihar Bauchi. To likita, barka da wannan lokaci, kuma masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan ciwon gabobi ko amosanin gabobi kamar yadda wasu ke kiran cutar wato gouty arthritis a turance.
To shine wannan ciwon gabobi a likitance muna iya kiran shi da gouty arthritis, amma however muka iya samun wa'ansu ciwon gabobi wanda su ba gouty arthritis bane amma su ma ciwon gabobi ne wanda irin su myalgia tare da sauransu. Amma a wannan bayanin zan fitar tunani akan shi gouty arthritis din saboda yawanci yafi aukuwa a cikin jama'a musamman a nan arewacin Najeriya. Mutane sun fi yawan complain akan shi wannan gouty arthritis din, kuma akan gane shi ne yayin da mutum ya kasance yana yawan shan magani da irin su diclofenac, naproxen, tare da sauran su ibuprofen, paracetamol da sauran su, amma kuma ciwon gaban zai dallafa amma ba zai taba tafiya ba.
To likita, ko menene ke sa gabobin mutum su fara ciwo?
To daga cikin manyan abubuwan da suke sa irin wannan ciwon gabobi ne tsanani ba wanda yasa yace ga asalin abin da yake sawa, sai dai ana tunanin akan yi gadon shi ne, shi wannan wato shi uric acid din kenan. Uric acid din nan ba kuma bane illa wani sinadari ne wanda jikin ɗan adam yake fitarwa, wanda in yayi yawa ga waɗansu sai kasance ya fara shiga waɗansu guraren da bai kamata a ce ya shiga ba, musamman abin da ya hada da gabobin jikin mutum, musamman guraren da ya hada da idan su kaman kashi na kafa, musamman babban yatsa, tafin kafa, su kunkumi na wato ainihin kafa, su gwiwa, su kunkumin hannu da su elbow, da sauran gurare dai haka na yatsu haka. Zai wala a zo a ce wannan ya auku a ce a cikin kashi na cinya, ko kuma a zo a ce ya faru a ce a baya, ko kuma kunkumi haka na jiki, ko kuma irin kashi na kirji. So wannan ciwo dai akan same shi ne bisa ga wata rana kuma abinda mutum yake yawan ci ko kuma mutum yake yawan sha. So gaskiya bincike ya nuna cewa dai kam giya yana cikin babban na farko wanda in yayi yawa a jikin ɗan adam yake iya jawa, amma kuma ba abun mamaki bane ya kasance cewa wanda baya shan giya kuma yana da shi ya hau ba kuma shi yake nufin yana shan giya ba, and at the same time za ta iya mutum yana shan giya kuma ba dole ya samu uric acid ba, amma yawanci akan samu ne yayin da mutum yafi yawan shan giya. Na biyu kuma akan same shi ne yayin da mutum yake yawan cin nama, musamman a zo a ce nama irin na akuya, rago, saniya, ko kuma raƙumi.
Kamar wani irin nau'in ciwon gabobi ne ake alakanta shi da gouty arthritis?
To gaskiya ciwon gaban da akan yi alakanta shi da gouty arthritis shine wanda mutum ya gwada magungunan wanda ake amfani da su ne yau da kullum, analgesics din da muka faɗa a baya, kamar irin su ibuprofen, irin su diclofenac, irin su naproxen, meloxicam, tare da su paracetamol, su panadol extra, duka ba su yi aiki ba sai ta jin ciwon jiki, musamman kuma wanda kan auku da daddare a ta gurin kafa mutum. A'a, mutum ya fara bacci al misali karfe 10 dare, sai karfe 2 zuwa karfe 3 ala kuma yana so ya shiga bayan gida, wannan tashin sai ya ji kaman kafan nashi an buge, ko kuma kaman ya ji ya karye tsananin zafin da yana tsoron mata ga kafan, har sai ya wa'insu mintoci masu tsayi tukunna kafin ya samu dama iya taka wannan kafan. To irin wannan shine wanda aka fi alakanta shi da gouty arthritis, amma abun mamaki bane ba dole zallan gouty arthritis bane, amma yawanci babban alamun shi kenan, amma ba dole ya kasance cewa ya tsaya a wannan kafan ba, kamar yadda na faɗa a baya za ta iya ya je gwiwa, ko kuma ya je wato ainihin ya je kunkumin kafa, ko kuma ya je na yatsu na hannu, ko kuma irin wato ainihin gwiwan hannu wato elbow kenan. To duk zai iya aukuwa wa jikin mutum, so yawancin da aka fi gane shi kenan.
To likita, shin menene ma bambancin arthritis da kuma gouty arthritis?
To babu wani babban bambanci tsakanin arthritis da kuma gouty arthritis, saboda shi kanshi arthritis din ai yana nufin ciwo yawanci na gabobi, musamman wato ainihin gabobin da hada da na ko wuya ne, hannu ne, kafa ne, na ko ina ma na jiki, inda ya kasance akwai gaba, aka ce gaba kuma shine inda yake iya kolan kwashewa, ko kuma inda kashi ya tsaya sai wani kashin ya fara. To daidai wannan tsakanin kasusukan guda biyun yawanci aka bi samu irin wa'innan ciwon gabobin. To shi gouty arthritis wato wani fanni ne na arthritis, wato kenan ba wai ya fita daban bane da arthritis, dan muna da ƴan kunshi irin su septic arthritis, muna da sorry active arthritis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, tare da sauran su, sai dai wato kenan gouty arthritis shi kawai wani fanni ne na arthritis.
Kamar wasu irin illoli ne ciwon gabobi na gouty arthritis ke iya haifarwa?
Daga cikin manyan illolin da ke iya haifarwa sun hada da na farko shine mutum baya samun daman yin abubuwan da yake so yayi, musamman abu ne da aikace aikace ne da kullum, daidai ga dan tafiya ne daga dan can zuwa can da ya saba yin minti 15 20 ko 30, to yana fara zai ji ciwon gabobin ya dame shi, ba zai iya cigaba da tafiyan ba, wanda suke tare da shi ko wanda suke tare da sai cewa ka wani malalaci da kuma lalaciya, wani su haka za su doka, kuma ba wai lalaci bane ba traza, shi wannan gouty arthritis din ne ko in ce uric acid din da ya yawa a jikin mutum yake hana shi iya yin abin da yake so yayi. Na biyu aka samu nephritis, nephritis kuma akan dauke shi a matsayin inflammation of the kidney ne wato sai kasance an samu kamar ace cuta na koda kenan amma wannan cutan ba wai daga bacteria bane ko kuma virus saboda wannan dutsen ne da yawa ko in ce uric acid ne da yawa zai cause kamar kidney stone wanda shine na uku su nephrolithiasis kenan wato kidney stone ko kuma renal calculi ko kuma renal calculi based on yadda mutum yake so ya ce to wannan shi nephrolithiasis din nan in uric acid din ya yawa a jikin mutum ne wata rana sai ya gagara fita sai je makare a cikin koda saboda idan mun bayani guda ɗaya ne da mun kamar yadda na faɗa a kuma yakan faru da wani abu shi purine ne wannan purine din ko wanda Allah ya mina da shi kuma akan same shi a cikin abinci wanda zamu zo mu lissafo su tare da kuma irin condition da mutum yake da shi so purines nan suka yi breaking down ko kuma suka zo su kariyu a jikin dan adam irin kariyan da ake tunani zai iya ma dan adam din amfani kamar ko zuwa hypoxanthine susanthine daga nan ake samu uric acid din wannan process din kenan so uric acid kuma ɗaya daga cikin uku yakan faru ko mutum ya fi tsarin shi ne ko mutum ya bayan ginin shi ne ko kuma ya kasance ya zauna a jikin dan adam ne cikin fatan mutum ya zauna a cikin nama har sai ya zo ya shiga cikin kashi to yayin da ya shiga cikin kashin nan ne fa shi ne yake so na boye shi urate crystals wannan urate crystals din kuma sai su faffashe sai su zo su ci gaba da faruwa suna shiga cikin kashi suna sa ciwon gabobi mai tsanani a hakan kuma sai kasance ya ci gaba da zama tunda ya ga ya fita to sai ya ci gaba da zama yana dada taruwa yana dada ruwa musamman in mutum ya zo da man yana shan giyan ya ci gaba da shan giyan ko kuma ya ci gaba da irin cin su naman su kifi ko kuma musamman mai yawan cin su kaza da sauransu hakan nan ko baya motsa jiki to sai abin ya zo ya fara yin muni ya zo ya fara sa irin wannan tsananin ciwon gabobin da wanda zai iya shiga har ya je koda to yanda ya shiga koda ne sai ya sa tsananin ciwon kunkumi sai ya sa tsananin fitsari mai zafi da kuma wato ainihin wannan kidney stone din kenan wato shi kidney stone ne yake jawo waɗannan matsalolin
to likita shin su waye masu kafi cin karo da wannan cuta ta ciwon gabobi
to a gaskiya dai gouty arthritis baya kama mutanen da yawanci suke shekara 25 yi kasa yawanci ya fi kama wanda sai shiga shekara 30 ya sama kuma zai kai wa 30 40 50 60 70 har zuwa 80 ma ba umma waki bane duka za a iya samu saboda kamar da na faɗa da mu kowan dan adam ne kai iya samu saboda daga abinci da muke ci kuma da mu haka Allah ya halicce mu da shi sai dai kawai na wani ya fi na wani yawa ne to amma ba wannan ba akwai wanda suke da irin wa'in su rashin lafiyan da in suna da shi to nasu zai iya bin muni musamman ga wanda yake da ciwon suga alal misali ko wanda yake yawan hawan jini yake da hawan jini amin ko wanda yake da hyperlipidemia wato in mai koyi yawa kenan ko kuma abu shi hypercholesterolemia in mai koyi yawa kenan a jikin wannan mutum ko kuma ya kasance cewa yana da wannan rashin lafiyar da ya dade yana fama da shi ko kuma wanda ya kasance cewa baya samun isasshen shan ruwan da yake ma iya tace jinin jikin shi saboda damun kamar yadda muka sani in mutum ya sha ruwa yakan je ne a ya zaga har ya zo ya kasance yana zagawa da jinin shi to wannan jinin kuma sai ya je koda damun kuma aikin ta ta tace jini ne kamar yadda muka san a ce shinkafa ya datti sai zo a sa shi a kasan famfo dan ya fitar da wannan kasan da yake jikin shinkafan nan sai a samu a ci to shi ma haka koda yake alal misali ne sai ya tace jinin mutum sai ya kwashe dattin sai ya bar maka jinin ka to wannan dattin shi ne muke tsarin shi to yayin da mutum ya kasance baya yawan shan ruwa to ba zai samu damar kwashe dattin da kyau ba to a dalilin haka sai kasance ya bar maka abun ka a jikin ka to ya kasance mutum ya kiyaye irin wa'annan abubuwan da idan Allah subhanahu wataala abin zai zo da sauki to kenan kamar yadda na faɗa yana iya kama babba yana iya kama kuma maza da mata da tsofi da sauransu amma zai wahala a ce ya kama yaran da suke shekara 25 yayi kasa
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka inda muke tattaunawa akan ciwon gabobi amma a Latinas anan zamu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon dauke da cigaban shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku da likitan da muka kasance tare da shi wato Dr. Muslim Bello Katagum ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya
to madalla a gaida Hawwa Umar yanzu kuma ga kafin mai sallama ga labarai amma a takeice
to a takeicen sojojin da suka yi juyin mulki a Niger sun kafa sabuwar gwamnati a daidai lokacin da kungiyar ECOWAS ke taron gaggawa a Nigeria mai maftaka da Niger din bisa ga dokar soji da aka karanta a tashar talabijin ta kasar sojojin da suka yi juyin mulkin sun nada ministoci 21 an nada uku daga cikin jagororin juyin mulkin a matsayin ministocin ma'aikatar tsaro, harkokin cikin gida da kuma harkokin wasanni.
To madalla masu raro da haka muka karkashin shirin namu na yanzu, sai kuma mun sake dawo a shirin mun da karfe 9:30 a wagon Najeriya Niger kamar da cari, wanda yayi daidai da karfe 8:30 a wagon GMT da Ghana. Domin sake sauraron shirin za a iya shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook. Yanzu kan amaradin Ibrahim Kalam Sai Garba da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin, sai kuma wanda ya hada shirin Taraba da Umari Mr. Des, har ma da injiniyan mu na yau Mr. Patrick. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu kasance lafiya, sai a sauraron shirin yau da gobe. Shirin matasa.